taya munna ga ɗaya daga ciki da kuma ɗaya daga cikin ‘yan uwa, wato ango Yusuf Lawal Yusuf da kuma amaryarsa Iklima, Allah ya sanya musu albarka a cikin wannan aure. Kuma sai aka yi sa’a koman mu ta kama babban kifi. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala game da wannan ni'ima da ya mana. Malam ya taɓa zuwa wannan unguwa tamu, ina jin sau ɗaya ya halarci masallacin Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab da ke layin Zamfara. Wannan ina jin in ba ni ne na yi wahali ba, shi ne zuwansa na biyu, kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zo ɗaurin aure, kuma da tsaraba wacce take babba sai gabatar da muhadara a wannan masallaci. Malam baya buƙatar gabatarwa, MC ya gabatar da shi, sannan kuma a nan kowa ya san shi. Wance wanda bai san shi bai fita. Ina jin ban yi kuskure ba ko? Wanda ya ce bai san shi ba zan ce fita daga masallacin nan. Allah ya ƙara mu malam albarka. Allah ya ƙara sani shi. Abinda aka ce malam zai tattauna a kansa shi ne bukukuwan aure a tsakanin shari'a da al'ada. Wannan maudu'i ne wanda yake mai ban sha'awa daga jinsa, kuma sai aka yi sa aka ba wanda insha Allahu ta'ala za ku yadda da ni zai ma wannan maudu'i adalci, domin an aje abu inda ya cancanta aje shi, sannan kuma wannan ya akhudhul qawsa bariha, wanda ya iya rike ba kashi za a ba. Saboda haka insha Allahu ta'ala za mu ji bayanai da suke da alaka da wannan maudu'i insha Allahu ta'ala daga malam. Ba zan cika ku da magana mai tsawo ba, muna fatan malam insha Allahu ta'ala ya gabatar da muhadara ta minti 50 insha Allahu ta'ala. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mun samu waɗanda za su sokaci ko da minti ɗaya ne mu ba su shi kenan, kuma babu sai a karanta tambayoyi, kada mu manta da abinda malam ya karantar da mu, mu tafi da shi a cikin kwakwalenmu domin aiki da shi. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya malam jagoranci ya saita harshensa, mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yalwata kirazanmu, ya buɗe kunnuwanmu ya sa mu ji, kuma mu haddace kuma mu aiwata. Allah ya saka da alkhairi insha Allah. Fa litafaddal ash-shaykh al-mubajjal mashkuran insha Allah ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد ذلك أخوانا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da cikin ni'imominsa da falalarsa ya ba mu dama na haɗuwa da ku a wannan masallaci mai albarka, masallacin nan na markazin Alwali Islami ƙarƙashin jagorancin malaminmu Sheikh Al-Mubajjal Al-Faqih a Bashir Lawal Zaria. Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya, ya kara masa imani, ya kara masa takawa, ya kara masa ikhlasi, ya kara masa dacewa, ya bashi tsawon kwana mai albarka, ya bashi arziki mai yalwata, ya kuma kara amfanar da mu da iliminsa. Allah ya kara masa wato karbuwa da kuma dacewa akan karantar da addini da karantar da ilimi da jagoranci, musamman kuma tarbiyar matasa akan wato wannan tsari na at-tasfiyatu wa tarbiya. Malam Yusuf Lawal Yusuf, bawan Allah, almajirin dalibin ilimi matashi, Allah ya albarkaci wannan aure naka. Allah Ubangiji ya sa ya zama ɗaya daga cikin auren raki ne da za su zama wato abin alfahari na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sakamakon abin da auren zai haifar a ranar kiyama. Hakika mu da ɗaliban ilimi a koyaushe tafiya ce ta ɗan juma da ɗan jumai. Shi yasa duk lokacin da wata hidima ta tashi, in dai ta ɗalibin ilimi ce, to tana gaba da hidimar komawa ne. Auren nan na Malam Yusuf ya zo ne a tsakiyar waɗansu alƙawura da suka sha mun kai waɗanda sun daɗe, amma saboda abubuwa guda biyu: na farko ya sanar da ni akan lokaci, na biyu kuma cin moriyar kasancewarsa aboki a cikin harkar neman ilimi, kuma matashi mai kokari da zakakuranci akan wannan harka, yasa dole in ajiye komai in amsa wannan gayyata. Duk wata gayyata tana bayan gayyatar wanda harkar kuɗi ne ɗaya, babu wanda harka ta haka mu kamar wanda yake harka ta neman ilimi. Shi yasa koyaushe nake jin daɗi da kuma alfaharin wannan majalisi, yanda ya tara matasa kuma yake karantar da su akan tsari irin koyarwar magabata na ƙwarai na Ahlus Sunnati wal Jama'a. Wannan tsari na karantar da mutane wato ta fuskar wato mai da su ar-rabbaniyyi ta hanyar ta'limul ilmi bidayatan bi sigharihi thumma al-wusul ila kibarihi. To wannan harka ko wannan hanya da shi Sheikh Bashir ya ɗauka, irin ta ne irin waɗannan matasa kamar su shi Malam Yusuf suka ci amfaninsa, har ya zama muna nesa amma ya zama kusan shi ne ma sila tsakanina da shi Sheikh. To ina ƙara addu'a Allah Ubangiji ya albarka gare ka Yusuf, ya albarka ga dukkan sauran matasa irin ka waɗanda suka yi aure daga ciki. Allah Ubangiji ya albarkaci aurensu, waɗanda ba su yi ba Allah ya ba su aure, aure mai albarka da nagarta. Abinda aka ce in tattauna a kai na tabbatar maudu'i ne da malam da kuma makamantansa masu da'awa sun saba karantarwa a kai, yin ƙoƙari don rarrabe tsakanin al'ada da shari'a a cikin bukukuwa. Yana da muhimmanci domin hidima ce ta haɗa mu a kan biki, yana da muhimmanci domin hidima ce da ta haɗa mu a kan neman ilimin addini da yin aiki da shi domin dacewa da shari'a. To ga biki, ga kuma shari'a, ga al'ada, ga kuma addini. Ta yaya za a yi a samu tawafu, a yi daidai a inda suka zama daidai, a raba, a zaɓi wanda ya fi muhimmanci? Idan aka samu cin karo tsakanin al'ada da addini, wanda za a ɗauka? Kaga a fili yake addini za a ɗauka. Don haka muna da bukatar dole mu san menene tanaje-tanajen addini akan abubuwan da muke yi cikin bukukuwa. Malam ya ba ni minti 50, na riga har na ci 5 daga ciki ko 10. Magana ce akan bukukuwa. To bukukuwa kuwa suna da yawa, don haka dole mu takaita akan abin da lokaci zai iya samu faɗa. Bukukuwan da muke da su a al'ada suna da yawa. Akwai bikin sallah, akwai waɗansu bukukuwa na al'ada waɗanda an san Hausawa suna yin su, ko da a ce yanzu an daina su, bukukuwa na lokacin kaka akan noma, bukukuwa na aure, bukukuwa na suna, bukukuwa na kaciya, bukukuwa na wato canjin waɗansu lokuta zuwa waɗansu lokuta, bukukuwa na naɗin sarauta da sauran bukukuwa daban-daban da ake da su a al'ada. Amma mu abinda muka fi bukata a yanzu shine bukukuwa na aure. Mutum menene abinda muke yi a al'ada waɗanda suka dace, menene waɗanda ba su dace ba da shari'a. To amma kafin a je ga buki, ai akwai abinda yake kaiwa ga bukin. Akwai abubuwa da yawa waɗanda al'ada take shiga cikin su a harkar aure tun kafin ma a zo ga bukin. Saboda waɗannan abubuwa sune mukaddimat na aure wanda su suke bayuwa zuwa ga shi kansa auren da kuma har za a yi bukin. To ya kamata su ma mu warware menene ya dace da shari'a, menene bai dace ba da shari'a. Muna da tun daga kan neman aure har zuwa ga abubuwan da ake yi a lokacin neman aure, kamar su wato shi kansa neman aure ya ake a al'ada kuma ya kamata a addini. Zuwa idan ana neman aure, akwai al'adar ba da kyauta wadda ake ce mata toshi, ya take a al'ada kuma yaya shari'a idan ta shiga ciki, idan aka ba da toshi daga baya aure ya zo bai yi ba, shin za a bai da wannan kayan toshi ko ba za a mayar ba? Sannan kuma bayan an zo an ba da toshi, ana aikawa idan an dace da iyayen shi mai nema ko kuma ƴan uwansa ko wakilansa su je su yi wata gaisuwa ta takaddumi da ake ce na gani ina so, shi ma ana kai wani abu. Wannan abin da ake kaiwa menene hukuncin shi kansa zuwa a je ai wannan takaddumi na gani ina so, menene kuma bambancin sa da asalin aike na neman izini domin neman auren? Sannan kuma idan suka je akan kai wani abu da ake ce kudin aure, wannan kudin auren menene hukuncin sa? Sannan idan auren bai yi ba kuma ya za a yi da wannan kudin? Sannan kudin na waye, waye halatta ya kashe, waye bai halatta ba ya taba? Sannan bayan an zo an daidaita akan wannan, ana yin baiko. Wannan baiko din a al'ada idan an yi abubuwa da yawa suka iya ginuwa akai, menene hukuncin abin da suke ginuwa akai? Shin baiko aure ne ko ba aure ba? Ana iya fara tafaka lashe bayan baiko ko kuma ba za a fara ba sai bayan an daura aure? Sannan kuma bayan an yi baiko akan zo a kawo kayan lefe, menene hukuncin kaiwan kayan lefe? Menene hukuncin takaita shi da waɗansu masarautu suke yi a ce kar a bada sama da akwati ɗaya ko kar a yi wato ƙasa da akwati kaza da waɗansu al'adan suka tabbatar? Sannan idan aka bada kayan lefe, wannan kayan lefen na iyaye ne ko na yarinya ko na duka, ta yadda iyaye za su iya ɗaukan wani abu a bar ma yarinya sauran? Sannan idan aure ya zo bai yiwu ba, menene da hukuncin kayan lefen da yarinya ta taɓa wani abu daga ciki? Sannan kuma bayan an zo aka sa ranar aure, aka zo ɗaurin aure, menene hukuncin abubuwan da ke kewaye da auren da suke da alaƙa da al'ada, kamar raba goro da minti, da kuma auren da aka yi an ɗaura amma ba a raba goro da minti ko dabino ba? Sannan menene bambancin auren da aka ɗaura ranar Juma'a da wanda aka ɗaura ranar Asabar? Sannan menene bambancin auren da aka ɗaura a masallaci irin na Malam Yusuf da wanda aka ɗaura a gidan ita yarinya? Sannan kuma bayan an ɗaura aure, bukukuwan da suke biyowa baya tun daga kan yadda za a yi ɗaukar amarya zuwa yadda ake tafiya tare da ƙawaye zuwa sa lalle zuwa gudun amarya zuwa yadda idan an kai amarya gidan ango ake yin abubuwa da yawa da ake taro a ciki, kamar buɗar kai, kamar ajo. Sannan kuma menene hukuncin abubuwa na al'ada na zamani wanda a wurin Turawa aka koya, kamar bridal party, kamar picnic, kamar wato days the night da za a ce Fulani day da Ƙauyawa day da ƴan birni day da kuma night, European night da Indian night da sauransu. Sannan kuma sauran abubuwan da ake yi a wurin bukin waɗanda su kuma aka koya a wurin Turawa, kaman yanka kek, kaman sa zobe, da kuma wato honeymoon da za a ɗauki ita amarya a yi tafiya a je wani hotel ko a je wani garden, a je a zauna ko a tafi wani gari. Wannan duk suna cikin abubuwan da ake yi a al'adar aure, gwargwadon yawan kuɗinka, yawan shagalinka. Ban sani ba malam Yusuf ko ya tara wannan kuɗin da za a yi haka, ko kuma malam zai masa ciko, Allahu a'lam. To don haka zan ɗauki waɗannan abubuwa a taƙaice ne kawai. Galibi daga cikinsu waɗanda suka saba da shari'a shi zan ɗan fi faɗaɗawa, amma abubuwan da ba su saba da shari'a ba a matsayinsu na al'ada kawai zan iya in yi ishara gare su ne in wuce. Kafin nan ina so in yi wani tambayi da cewa waɗannan mas'aloli ne da suke da alaƙa da fiqhu, kuma galibi fiqhun na abubuwa ne waɗanda waɗansu daga cikinsu na wazi ne waɗanda da babu su a cikin littattafai na fiqhu na da. To sawa'un waɗanda malamai suka yi magana a kansu a cikin littattafai na fiqhu tsakanin mashabobi zuwa abinda fatawar malamai ta yanzu ne, ba dole bane abinda na faɗa ya zama shine ƙarshe ƙarshe. Malam yana iya zuwa in yayi a cikin ta'liqinsa ya saba da abubuwan da shi a fahimtarsa daidai ne, ni kuma nace ba daidai ba, ko kuma ni nace ba daidai ba, ko kuma ni nace daidai ne, malam kuma yace shi ba daidai ba ne. Mun saba irin wannan da Dr. Jamilu Zarewa gashi nan a baya na, don haka ta yi shi ma yanzu ya sassafa da wani abubuwan da zan faɗa. Ni dai gana wannan. Abu na farko, mun saba idan aka zo ɗaurin aure a al'ada kafin a zo neman aure, da yadda ake ya dan bambanta da yadda yanzu ake yi. Da yadda ake yi idan ka ga yarinya yadda kake nuna kana son ta, shine ka fara hidima wa gidansu. Ba zuwa za kai ka tsare yarinya a hanya ka ce ina son ki ba, ko kuma ka rubuta mata wasiƙa, ko kuma wato ka buga mata waya kamar yadda yanzu ake yi, ko kuma ka aika a je a tambayi izini. Ba haka ake yi ba da. Kawai za ka je ka fara hidima ne a gidansu, babanta yana da gona, ka je kawai ka ɗebo abokanka ku je ku fara noma. To duk wanda bai da ƙafaci ba zai samu irin wannan alfarmar ba. Duk da tije daga cikinmu sun san da haka ake yi. Sannan kuma idan babanta yana da dabbobi, kai ma sai ka shiga kawai ka naɗe wandonka a tafi kiwo da kai. Kana haka daga baya kuma sai a ganka a lokacin da idan duk lokacin da za a aika Sadiya ta tafi ɗiban ruwa, sai a kai kuma kana tsaya kofar gida kana ganin wucewarta. To da haka ne za a gane wane yana son ɗan gidan wane. Sannan daga baya ne idan baban ya gane cewa ya shiga, kuma har baban yakan yarda ya karɓi abin da ya bashi, ko na kyauta ko na hidima, ko zai je aike, ko zai yana da wata bukata ya je mai aike, baban yana amsawa, to nan ne alamar cewa an karɓe shi kenan. To sai ya turo iyayensa, sai a zo a fara magana. Daga baya kuma ɗan shekarun da suka wuce lokacin shekarun su, malam kuma wasiƙa ake yi. Zamaninmu na matasa na yanzu kuma da waya zaka buga. To duka a ciki, wanne ne ya halatta, wanne ne bai halatta ba. Ni a fahimta ta duka ya halatta idan dai ba a yi abin da ya saba ba. Ya halatta ba laifi ba ne ka yi hidima wa iyayen yarinya saboda kana son ta. Ya halatta bayan iyayen sun amsa maka ma kai musu hidima. Wannan an saba da shi tun kafin ma a ɗaura auren a yi hidima. Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Kaga ba dole bane sai da aka ɗaura auren kafin ya yi hidima. Da irin wannan ne Annabi Yaqub alaihi salam ya samu mata guda biyu, ya da ƙanwa, dukkan su biyu hidima yayi na kiwo da noma wa babansu. Aka bashi ta farko, daga baya aka bashi ƙanwar, kuma sai ya yi aiki ne kafin daga baya a yadda a bashi. Don haka ba laifi ba ne mutum ya yi hidima wa iyayen yarinya. Sannan ba laifi ba ne mutum idan ya ga yarinya ya rubuta mata wasiƙa ko ya yi mata magana, ya ga alamar cewa zai samu karɓuwa ko ba zai samu ba, daga baya zai nemi izinin neman aure. Bambanci tsakanin abun guda biyu shine kar mutum ya yi abin da zai kai abin da Allah ya ce walakin la tuwa'iduhunna sirran. Mutum ya buga wa yarinya waya ya fara soyayya, mutum ya rubuta wa yarinya wasiƙa ya fara soyayya, ya nemi lambar ta ya fara chatting da ita, tun iyayenta ba su yarda ba akan ya fara shigar da zancen soyayya amma don yayi mata magana zalla ta san shi waye ta yadda idan an turo neman izini baban ta ya tambaye ta kin san wanda za ta ce na san shi wannan maganar zalla ba laifi bane abinda nake nufi shine waɗansu da suka yi nisa a ustazanci suna daukawa daga ganin yarinya haramun ne ka fara mata magana asalin magana ma har sai ka je ka nemi izinin mata magana ni a fahimta ta abin bai kai haka ba tunda hanyoyin da muke magana da yara ko mata a waje suna da yawan da koda ba da sunan aure ba ma dama za ka iya mata magana kuma dama Allah bai hana yin magana wa mace ba abinda Allah ya hana yin magana da mace shine a yi magana a inda bai dace ba ko ta yadda bai dace ba a inda bai dace ba shine kar a yi magana a irin inda bai zama min wara hijab ba ta yadda ba ta cikin sutura mai kyau mutum ya same ta irin inda take kebe magana da ita kaga inda bai dace ba haka kuma a yadda bai dace ba shine mutum yayi magana da ita magana da a cikin ta akwai rausaya akwai gwalangwaso shi yasa Allah yace wato abin nan fala takhda'na bil qawl kar yayi magana da ita a yadda bai dace ba ko a inda bai dace ba amma in a inda ya dace ne a makaranta suke ko ita tana makaranta ko shi malamin ta ne na islamiya kamar da malaman islamiya da yawa suke wa mura daga daliban su irin yanda malamin Yusuf din yayi haka sai ya fara tana ba ta zo ta karanta hadda ta iya daidai barakallahu fiki wa asanallahu ilayki wa jama'allahu fiki baina kaza yana ta ya bunda da yi mata ba ita kanta sai ta gane akwai alama a irin wannan wannan ba laifi bane wannan ta'arib sunansa amma ya tura wurin iyayenta ya nemi izini kafin ya ce mata ina son ki da aure ina fata mun fahimci wannan don haka wannan ba laifi bane hanyar da za a bi domin yarinyar ta san kana da interest saboda idan ka ga baka da interest kan ma ka aika ga jikunya ina fata an fahimci wannan sannan bayan an yi wannan mataki na biyu shine mutum ya aika a je a tambayan masa wannan shine tambayar da Hausawa suke kiran shi na gani ina so to galibi irin wannan akan aika da wani abu duk abin da za a aika ya halatta wannan abin da aka aika galibi na iyaye ne ba na yarinya ba kuma za a raba ne wa dangin bangaren uwa ta yarinyar da bangaren uba na yarinyar da kuma su iyayen idan akwai kuɗi a cikin iyayen ne idan akwai abin da za a taba ko a lashe wannan daga ciki na ɗan uwa ne da makota duka su san da cewa wane ya aiko yana son wance na fata an fahimta kuma wannan abin da aka kai in kai shi ya halatta karbar sa ma ya halatta domin kai shi ba da kyauta ne annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce tahadu tahabbu kyauta tana jawo soyayya wannan hadisi kuma hadisi ne hasan kamar da yake cikin sahihu targhib wa ta'ayya yake cikin wa imamu bukhari ma kawo shi a cikin adabul mufrad doka ya halatta mutum ya bada kyauta saboda neman jawo zuciyar wani iyayen za su so shi yar za ta iya son sa gurgurun ba ta so shi ko gurgurun abin da ya bawa iyayen da wanda ya aiko da dan wani abu da wanda ya aiko haka kawai za su fi gane wanda ya aiko ne abu ya fi nuna da gaske yake yi doka ba laifi bane wannan ina faɗan wannan ne saboda kamar yadda nace akwai uban da shi zai ce shi zallar sunna kawai zai don haka aka kawo dabino sai ce ina hadisin dabino lokacin da manzon Allah sai sun ke neman nana Aisha an aika da dabino ina hadisin goro to duk wannan tsananin ba dole sai ka kai ga haka ba kafin a ce ka dabbaka sunna in ka ci goro ma ka yi sunna ina fata an fahimta saboda ka karɓi kyauta ne akan matsayin wato yarka duk abin da ka karba kuma a matsayin yarka ya halatta a gare ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa wani anta wa maluka bi abika da kai da dukiyarka na babanka ne wannan lamun din ba lamun tabliq bace lam ce ta ibaha ya halatta ka ci wani abu daga dukiyar danka ba yana nufin dukiyar da ta zama ta uba ba kamar yadda waɗansu iyayen ke ɗaukawa cewa ɗanka daga ya karɓo albashi kawai zai ajiye a gabanka sai ka san masa abin da ka bashi ko yaronka yana gida kana iya ce tashi ya koma na haya kai ka shiga gidan wannan bai halatta ba a wurin malamai Ibn al-Qayyim a cikin Ilamul Muwaqqi'in yace kuskuren fasara da yake dauka anta maluka li adika yana nufi mallaka ne, domin inda mallaka ne to da yana mutuwa sai uban ya kwashi dukkan dukiyar, kaga ku ba mallaka bace, da bazan da ba wanda zai ci gado kenan sai uban. To don haka bai halatta ba mutum ya kwace dukiyar da aka kawo na ɗansa, ko aka ba wa yarinya toshi baban ya ce duk sai ya karbe shi zai ci saboda anta maluka li adika. A'a, wannan lamun din ba tana nufin cewa ya zama na uba bane kadai, to amma duk abin da aka bashi ya ci kuma ya halatta shi ma ya ci, saboda an ce li abika, shi ma yana cikin wadanda suka cancanta su ci arzikin ɗansu ballantana kuma ɗansu. Sannan abu na gaba bayan wannan abin da ake kawowa, idan mutum ya zo akan bashi dama ya zo ya fara zance, nan shi ne inda maganar take. Menene hukuncin zuwa zance? Abin da ya zo a hadisi shi ne izhab fanzur ilaiha, je ka ganta. Hadisin Jabir, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa je ka ganta, ka ganta? Ya ce ban ganta ba. Ya ce je ka ganta, fa innahu ahra an yuqdama bainakuma, ya kamata ka je ka ganta domin gani yana ƙara kawo daidaito a tsakanin mai nema da wanda ake nema. To shi ne malamai ke tattaunawa cewa ya halatta idan an gani a yi magana. Hadisi ya zo akan gani amma bai yi magana akan magana ba, sai shiru akan magana. Shin to wannan shirun ya nuna ya halatta ko kuma ya nuna bai halatta ba? Da yawa daga cikin malamai na zamani suna gani cewa bai halatta yin magana ba. Wannan shi ne ra'ayin Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, wanda ya taɓa sauraronsa a kasar wani bawan Allah ya kira shi yana tambayarsa cewa ya halatta su yi waya. Yace bai halatta ba kai waya da ita. Yace Ibn Uthaymeen yake cewa saboda ai al-aslu fil abda' at-tahlil, saka duk abin da shari'a ta cire ta ce ya halatta, to istithna'i ne daga asl, to asl kuma shine tahlil. Don haka sai ka tsaya a iya waye kifa inda amliki iya nan ne umurni ya zo sauran bai halatta ba ke. Wannan ya taɓa sa ni na shirya wani zama tun lokacin muna ɗalibai ina Madina. Malamin mu Sheikh Jafar Mahmud, Allah ya ji kansa da gafara, ya je lokacin umra, sai na sa da shi da malamin mu Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo da malamin mu Dr. Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu, muka zauna da su sai na ce musu menene hukuncin zance da muke yi a ƙasar Hausa. Na ce ni duk abin da na gani a littafi da kuma abin da na karanta, abin da na tambayi malamai a nan sun ce haramun ne, mu kuma gashi muna ta yi, menene hukuncinsa? Malamai suka tattauna, a ƙarshe dai aka tashi cewa a fahimtar su ya halatta. Ni ma har yanzu ina nan fahimtar cewa ya halatta idan ba a yi abin da ya haramta ba. Na farko, idan magana ce zalla, dama magana ya halatta. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna, kaga magana ce. Kuma shamakin da ke tsakanin sauran mata da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shamakin ya fi tsanani sama da sauran mata, saboda su an ya haramta su yi aure da wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma su uwaye ne ga dukkan muminai, amma sauran mata su suna halatta ga mutum. To don haka min babu aula, idan aka cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ana iya magana da su min wara'i hijab, to ya halatta kuma a yi magana da sauran mata min wara'i hijab. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta a gani, da gani da magana wanne ne wanda ya fi shari'a ta sa tsanani a kai? Gani ya fi ai, saboda magana kana iya yi ko da kuna nesa, amma gani in aka yi abinda ido zai iya bayarwa, zai iya bada sako sama da abinda murya za ta iya bayarwa. Don haka ni ma ina fahimtar cewa wannan abin ya halatta, sai dai mu a al'adar Bahaushe a da wannan magana ta fi karancin hadari a kan yanzu, saboda a da yaro zai yi ta zuwa zance kuma har ya yi aure, baka ga wani abu, wani lokaci ma har su yi haramun din na zama a keɓe, amma baka yi tunanin wani abu zai iya zuwa a cikin zuciyar shi mai nemanta ko zuciyarta game da shi na alfasha ba, saɓanin yadda yanzu kuma al'amura suka ɓaci. Don haka aka yi tayi, kuma abin baya zai wata mafsada. don haka idan ni a fahimta ta idan za a kiyaye abin da shari'a ta ce idan aka zo zance ya zama akwai wani a wurin ba halwa domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana namiji da mace su kebe a wuri guda zai zama na uku su shedan ne ke zama akwai wani a wurin to sai ta zo inda zai ganta idan zai ganta kuma to zai iya mata magana bazan manta ba malam Jafar Allah ya ji kansa da gafara yace wannan ganin da ido a fahimtar sa don ya tabbatar maka da kaga abin da kake so ne na zahiri yace amma auna kokolwarta da hankalinta ta hanyar gani ba za ka gane ba sai ta yi magana yace kuma shi ka aure ne hankali ya kuma kakan ka aure kyakkyawa yace iya abin da zaka gani a ido shine kaga kyakkyawa amma ba za ka gane hankalinta da nutsuwarta ba sai ta yi magana don haka min babu aula ya halatta a yi magana yace tunda annabi yace ka gani ba sai ya ce maka kuma sai ka yi magana ba sai ka kara da kanka to in dai za a kiyaye shari'a ba laifi bane yin magana ko zance a waya ko yin chat matukar za a tsaya a iya inda shari'a ta yarda da shi ina fata mun fahimta to sai abu na gaba shine bayan mutum ya gani har ya dan yi zance sun daidaita da shi da yarinya abu na gaba shine akan aika da kayan lefi wannan kayan lefin waɗansu sukan aika shi kafin ɗaurin aure waɗansu kuma sukan aika sai lokacin ɗaurin aure wani ma sai bayan ɗaurin auren duk wanda aka yi ba laifi ba ne gwargwado yadda al'ada take bambanta
wato akwati kenan malam
akwati yawa akwati kenan a yanzu da ana yin lefe za ta malam a Hausa menene lefe ne da sizanin su suka san yawa wani abu ne da ake da kaba wanda ake tara kaya da sun mokara a ciki shine lefe daga baya sai aka ci gaba sai aka daina sai ana yi a kwalla mu dai ba mu san lefe ba amma mun san kwalla sai ana sawa a cikin kwalla ko wasu ba su ma san menene kwallan ba yanzu a ciki ne ake sawa a sa sabulai a sa zannuwa a sa sauran kayayyaki da sauran abubuwa na shafe-shafe sai a sa sai a rufe a dan sa kuɗi a ƙasa can a ƙarƙashin kwallon sannan daga baya sai aka koma yin fantimota ko yawwa fantimota wani akwati ne wanda aka yi yayin sa da daga baya kuma aka koma akwati mai taya to yanzu kuma an koma menene ma hadin zuwa akwati mai taya ake ko na sannan gaba za a zo a ci gaba hala mota za a cika da buta a kai al'ada ba abinda ba za ta iya kaiwa ba ko an fara ko to saboda haka wannan kayan lefin shi ma ya halatta to da shi ma duk yana cikin babi ne na ka kyautata ka ba da kyauta wannan kayan lefin shi a dunkule ake kai shi to bayan wannan kuma lokacin da mutum ya je zance yakan ba da tushi akan je a ba da kuɗi sai dai samarin yanzu na ga galibi ba sa wannan mai kokari shine mai tura kati a waya amma mutum ya je zance in ya zo fita ya zale naira 5,000 10,000 ya ba ta ita ta sai katin da kanta idan aka zo sallah ya mata dinkin sallah ya mata set da komai lokacin aure duk bai zo ba wanda ya mata yin kyauta da ihsani idan ta zo koma makaranta idan bodin take mata cikakken shopping idan ya je kai mata visit tana jami'a ya sai mata kayayyakin bukata ya tambaye ta me ake ciki ta ce ai akwai hand out akwai wane ne duka ya ce 5,000 zai yi ta ce 5,000 ya yi yawa ba sai ba da 10 wannan shi ne toshi ko to da wannan da kayan lefe wannan duka na yarinya ne na gani ina so da kuɗin aure wannan na iyayen yarinya ne da ɗan uwa menene hukuncin su idan aka zo sai ba a bashi ba ana fahimta ko misali wane ya zo yayi na gani ina so ai ba a hana wani ba ya zo shi ma ya ce ya gani yana so ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kan wani ya nema akan neman wani malaman fiqhi suka ce wadhalika idza taqaraba idza tarakana wa taqaraba idza tarakana wa taqaraba ko idan sun yi rukuni ga juna sannan kuma sun zo kusa shine ta hanyar iyaye sun yarda da cewa wani zamu bawa yarinya kuma ta ce wani nake so ba a yi daurin aure ba ko ba a sa rana ba amma wani aka yarda da shi yanzu to a wannan lokacin bai halatta wani ya shiga ba amma a lokacin da abokinka yace yana nema shi ya gani yana so ya aika iyaye sun ce mun baka izini to ya halatta kai ma ka je ka gwada sai a ga waye ya fusa a tunda iyaye ba su karbe shi sun ce mun baka ba ba su karbe shi sun ce mun nutsu ba yarinya ya tambaye ta yace kina so na tace ina son ka ni kadai kake ni kadai kike so ta yi shu ai ka san akwai karin akwai ina son ka daban ni kadai kike so kuma daban ina son ka kuma ina son wani ma kafin ta zo ta yanke ta zaba ba ta so ya tafi amma kuma bata ce in ya tsaya kuma kowa ma ya tafi ya barta ba to a irin wannan yanayi ya halatta da kai da wani ku gwada sai ya zama wanda yafi kyauta da wanda yafi iya zance da wanda yafi kwalisa da wanda yafi iya wanka wannan shine inda yake fitowa wannan duka ba laifi bane iyaye su karba to a wannan lokacin ka je ka bata ka tura kati wannan ma ya bata nata duka sun hahada sannan kuma an zo an kawo mai yiwa wasu don gaggawa ma har sun kawo kayan lebe tun ba a riga an ce su aka bawa ba sai aka ce idan aka ce an mai da su za su ga kamar ba a son su ne a aje wannan ma ya kawo nasa an aje to sai ka zo sai aka ce ba za a baka ba ko kai sai ka ce kaga ana ta jan lokaci wance za a magana don haka kai ka janye ina maganar wannan kaya sannan akwai bambanci tsakanin wannan kayan da ka kai da abin da ka rika bata a hannu wanda iyayen ba su sani ba sannan akwai bambanci tsakanin wanda ka bayar amma har an kai gida kamar dinkin sallah da sauransu wannan kowa ya gani banda wanda ka tura a waya banda wayar da ka saya mata wannan a hannun ta yake yaya bambancin su yake idan aure bai yi ba mu dai sani idan aure ya yi wannan kan ta riga ta ci kayanta to amma idan aure bai yi ba to wannan shine malamai suke sabani yaya za a yi da wannan kaya waɗansu malamai suka ce wannan kayan duk abin da ta ci ya tafi ke kuɗi ta kashe waya ta yi amfani da wayar nan har yanzu ma wayar ko ta ɓata ko an sace ko ta sayar ta sai wata ka sai mata yar ƙarama sai ta sayar sai ta cika sai ta sai babbar waya kaga ba ta kai yanzu duk abin da ainin sa ya tafi shine abin da babu ko abinci ne ka bata ta riga ta ci suka bambanta da abin da yana nan kamar zobe ta sa a hannunta ka ga yana nan kamar turmin zani ka bata bata riga ta dinka ba masabar halafiya suka ce duk wanda aka riga aka ci ya ci amma wanda ba a ci ba a dawo da shi zobe ka ta baka kayanka wayar ka tana nan a dawo maka da ita kayan dinkin sallah ba a riga an dinka ba a dawo maka da shi amma ta riga ta dinka ta sa ko da akwai a jikinta ba za ka ce a cire ba an fahimta ko waɗansu malaman kuma kamar malaman Shafi'iyya suka ce eh mu ma mun yarda amma mu a wurin mu wato komai za a dawo da shi mun yarda da batun cewa mun yarda da za a dawo da shi amma tunda ka bayar da sharadin saboda dalilin aure ka bayar kuma baka samu auren ba don ka dawo maka da kayanka kawai ai ba akan hanya ka bata saboda Allah ba ka bata saboda Allah ne wa ziyada baka tunda ba ziyada a dawo maka da kayanka kai ma ka ci saboda Allah an fahimta ko malaman malikiya suka ce a raba rabi iyaye su rike rabi yarinyar ta ci rabi kai ma ka ci rabi tunda baka samu ba ba a bari a kwashe duka malaman Hanabila sun fi zama tsakatsakiya suka ce idan shine ya janye shi da kansa iyaye ba su hana shi ba to ba zai ce a dawo masa da shi ba amma idan su suka dakatar da shi ko kawai sai ya ana daura aure da sunan wani aka bar shi to a dawo masa da kudin sa wanda ya dan fi zama aqrab ila al-qist wannan duk an gina shi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a bada kyauta kuma ya ce kar a kwace kyauta idan an bayar ya ce al-aid ala hibatihi kal aidi ala qaihi, duk wanda zai bada kyauta ya karbe kamar wanda zai amai ne ya lashe. Kako kazanta ce kai amai ka lashe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lana matsalus su mumunan misali ne ayu misali da kai kamar kare kai amai kuma ka zo ka lashe, to aka karka bada kyauta kuma ka karbe. To ya haɗu da kaga da za a iya cewa in ka riga ka bariya ta fike nan. To amma sai kuma akai lura kuma da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin abin da za ku cika shine sharadin da aka gina shi akan aure. Inna ahqqa shurutu an yufa bihi mastahallantum bihi al-furuj. Don haka tunda ba ku cika wannan sharadin, ya ba ku da sharadin a bashi ali, tunda ba a bashi ba ko kaga ba ku ci ba, don haka sai ku dawo da shi. Shi yasa malamai suka yi maganar dawowa din. To idan shi yace zai fita, to duk abin da ya bayar na abin da aka riga aka ci sai a bashi kayan da sai wannan a riga an ci. Amma kayan da ya aika wanda galibi sai ya aure ta ta yi amfani da su kamar kayan lebe, wannan a dawo da su gaba ɗayan su. Ina fata an fahimta. Ko da shi da ya janye da kansa tumu da ba abin da za ta yi amfani da su yanzu ba ne, duk abin da ya mata ɗinkin sallah waya da wa wanda za ta yi amfani da su yanzu ba zai iya dawo da su ba idan shi ya janye. Amma abubuwan da sai an yi auren ta yi amfani da su, kamar yadda idan ya bada sadaki ai bata ci sadakin ba sai an yi auren, kaga wannan za a dawo masa da shi. To kayan lefe wannan mamul haq ne da kudin sadaki, sai a dawo masa da kayan sa. Ba za ka ce yana cikin abin da an riga an bayar tun da shi ya janye, wato ya riga ita za ta ci ba. Kaga haka ne za ta ci kayan lefe guda nawa kenan. Sannan abu na gaba shine bayan an zo an daura aure ana kawo sadaki, ko kuma kafin a daura aure ko a wurin daurin aure. Wannan kudin sadaki mu a al'ada yanda aka saba galibi ana bawa uba ne, kuma uba sai ya shiru. To wannan kuskure ne. Asalin kudin sadaki ba na uba bane, ba na uwa bane, na yarinyar da za a aura ne. Yana daga cikin abin da al'ada muke kuskure. Shine an bashi kudin sadaki 100,000 ko 50,000 ya riga ya cinye su tuntuni ma. Sai an zo daurin aure kuma ita yarinya bata ma san dole kudin sadakin ta ba, sai dai a wurin ne za ta ji labari. Ba laifi bane uba ya ci, amma ya kira ƴarsa ya ce da ita an kawo kudin sadakin ki gashi. Amma wannan kudin sadakin za mu sai miki katifa da shi, za mu sai miki kaza, za a miki waye, sai ta ji cewa wato guminta ne take ci. Na fata an fahimta. Saboda Allah ya yi wa'atun nisa'a sadaqatihinna, wannan sadakin an yi idafa zuwa gare ta. Don haka idafatu in idafatu istihqaqin ne wa tamlik nata ne. Na fata an fahimta. Yana cikin abin da muka ce bai halatta ba mutum ya ci na daga dukiyar ƴaƴansa sai inda dalili bil ma'ruf, idan yana da mabukaci ne shikenan, amma ya zama ƴar ta sani da izinin ta. Amma iyayen da suka waye a yanzu ma ana kawo sadaki sai kira ta da uwarta sai ce ga sadakin ku, shikenan sai ta san me za ta saya da shi. Ina fata an fahimta. Mahaifiyata na tashi na samu tana da arziki na shanu, ta ce mu kudin sadakin da ubana ya bata ana bata sai aka sai mata irin akuya da tinkiya, su ne suka zo suka haɓaka wannan shanun da su ta je aikin hajji. Kuma ta ce kudin sadakin da babana ya bata. To kaga ina gani kamar kakana a nan yayi adalci ta wurin uwa. Gida da nake janye musa in na tuna da yayi wannan abin kirkin sai ce a'a ka kyauta mana tunda baka cinye kudin sadakin uwata ba. To kuma galibi akwai abin da mutane ke cewa a al'adance an gane kudin sadaki yana albarka. Kasa akwai abubuwan da Bahaushe ya canfa ba su albarka. To kudin sadaki in aka ba wa yarinya aka ce ta yi jari ko ta yi ko ta sai hatsi idan an zo ta sayar ko ta yi wani abu ko ta yi noma, yana yin albarka. Don haka ka ba wa ƴarka ka ce ta je tana tunawa in mijin ya dan gasa ta nan sai ta tuna ga kudin sa kuma tana a yana hannunta. Ina fata mun fahimta. To sai mu je gaba. Shine idan aka zo aka yi aure sai kuma bukukuwan aure suna da yawa waɗanda ake yi. Amma waɗanda suka fi shahara a da su ne wato ajo da buɗar kai. Shi ma buɗar kai daga baya ne ya zo. Iyayenmu na da za ta malam ina ji da ba ku buɗar kai. Yawwa daga baya ne ya zo. shine za a taru maza da mata sai a aje ango da amarya sai yazo tana limbe sai zo ya bude ta to waye bude ko waye buda amarya aka wa amarya don waye don kansa don haka wannan magana budar kai a gani na wannan ban kaura ce da bai dace da shari'a ba na farko cakuduwa ake tsakanin maza da mata na biyu kuma akwai nuna alamar rashin kunya da fitsara ka zo ka ban mutane kana bude amaryarka to amaryar wa kai aka kawo kuma an lullube ta kuma ka zo sai ka bude a gaban abokanka wani irin hadisin nafsi ne abokinka ba zai ba akan amaryar in ya ganta don haka wannan al'ada ce da ya kamata a barta kuma bai kamata a yi ta ba akan ta ne ma ina tsammani ibnu farhun abun nan a cikin tafsiratul hukam yace idan aka zo bikin aure sai aka yi taron da aka yi cakuduwan maza da mata yace ya sa sun zubar da mutuncin su da angon da amaryar ba za a karbi shaidar su ba ko sun je wani dalili ya zo na kotu in suna irin wannan to ba za a karbi shaidar su ba ga juna saboda sun zubar da mutuncin kansu don haka bai kamata ba wannan na san kuma galibi ɗaliban ilimi ma ba sa irin wannan sannan sai kuma taron da ake a manna kuɗi wannan ne a gani na babu laifi idan taron maza ne da abokai kun zo za ku yi taron ku kaɗai abokai ba za a haɗu su kuma ƙawaye za su yi nasu da mata sai an goyi zo tsaya ana masa manni da liƙi na kuɗi ko wannan ba laifi ba ne tunda da mutum ya baka ya maka transfer da ya sa maka aljihu da ya baka anu da ya liƙa maka duba da ya baka ba don ka hanyar bayarwa ce kawai ta bambanta kuma tunda ba a yi wani abu a ciki na mahzuru ba ni a gani na wannan ba laifi ba ne wa'ina uwa muna faɗa akan ya halatta ne fa ba wai ya kamata ba balle ku ce sunnoni nake faɗa a'a ina faɗan abin da ya halatta ne a iya yi amma akwai mutumin da ya kai bayan da zai ga kamar wannan abun ma shi ba zai yi irinsu ba don haka ba bukata ba ce sai ka yi amma wani in ka ga ya yi shi kuma karka ce ya yi laifi ina fata an fahimta yana daga cikin abin da muke yi a wurin biki shine abokai sukan tara kuɗi su ba wa ango wani ma su za su tara su masa walima wannan ma ya halatta wannan kamar ya dace da sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da sayyidina Ali ibn Abi Talib ya auri Fatima yace mishi innahu la budda lil urs bil walima dole sai kai walima yace ai ban da shi sai abokai suka hada wani yace alayya kafshi wani yace alayya kaza suka hada sai aka masa walima don haka abokai su hadu su yi maka walima ba laifi bane sannan a lokacin da aka zo dauka amarya akwai abin da ake a al'ada gafar ta malam ko yanzu ana yi na sawun amarya lalle akwai abin da ake a al'ada dan an zo dauka amarya kawaye su tsaya su ce ba za su fita ba sai an sallame su har yanzu ana wannan sayan baki eh to sayan baki ne wannan sayan baki gafar ta malam sai an kawo amaryar ne sai su taru su ce ba za ta yi magana ba amma wannan kafin ta fita daga gidan a wajen ɗauka amarya ne za su tsaya su ce sai an ba su a sallame su wannan duk al'adu ne da babu laifi a cikin su in kun gani za ku bayar sai ku bayar in kun ga ba za ku bayar ba ku kira baban ta in ɗan izala ne duk zai watsar da su ya sa kai aka muka yi da wani abokin mu ya yi aure yaran suka sa suka ce 10,000 a irin dafa 10,000 a wasa-wasa suka zo suka tsaya su sai muka je muka samu baban muka ce baba ka gare kai ahlus sunna ne wal jama'a kuma wallahi yarinyar nan za ta fito amma ana ta cewa wane wane yace me aka ce yazo ya kukan kura ya jawo hannun yarinyar ya sa mana abota yaran suka ce to ko 200 ku ba mu to wannan duka ba laifi bane idan a cikin sa wato ba a je ga wani abu na mahzuri a cakudu maza da mata a yi wani abu da ya saba ba sannan sa lalle wa yarinya a ranar da za a kaita sai zama da shi za ta gane a yi guda wannan duk ba laifi ba ne lokacin da za a kaina na Aisha Allah ya ƙara yarda gare ta ita da kanta ta faɗa ta ce haka mahaifiyarta ta mata za a kaita gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce suna wasa da yara kawai mahaifiyarta Ummu Ruman ta kira ta ta ƙwalla mata kira tana zuwa sai ta sa mata ruwa a hannu ta shafa mata ruwa a kai da fuska shikenan sai ta gane ashe ita amarya ce tabbata ma sani ba ta ce ban ma san me ya faru ba me yasa ta kira ni har an sa ranar aure har an zo ɗauka rani ban ma sani ba saboda haka ya halatta wannan ba laifi ba ne sannan kuma idan aka zo biki abu na ƙarshe wanda zan tsaya a kai
shine abubuwa da mutane suke yi na zamani waɗanda suka koya auren turawa wannan kan galibin su ina inkarin su akan haramun ne na farko bridal party da ake yi wanda za a je a tika rawa wanda yanzu galibin abinda mutane suke yi kenan din asafi shadid su ba su yi al'adar bahaushen ba su ba su gama yi na turawan ba saboda ya sa babban riga kuma ka ganshi kato yana tika rawa ai babban riga bai kama da rawa ba babban riga bai kama da rawa irin wannan ba ita yarinyar ta sa kayan turawa shi kuma yasa na Hausawa gamin gambiza ya yanka keke ya sa mata a baki yayi wane ne da ganin su ka san tun daga nan suka ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe don haka duk abin da suka gani daga bayan mai muni akan auren su karsu zarge kowa su zarge kansu a irin wannan ne ake zuwa aje a kama aje event center aje wasu ma za a kwana wadansu kuma su tafi cikin jeji aje picnic wadansu su ma bar Najeriya su je wata kasar su je su yi duk tsara da za su yi irin wadannan dukkan su ba su halatta ba ita al'adar ko da ta turawa ce indai al'ada ce tasu ba ita ce laifin ba amma abinda suke yi wanda su a addinin su haka suke yi kamar irin yanda suke aure a coci yanda wasu mutanen mu suka dauka irin da sa zobe da irin wannan wedding gown din da suke sawa wannan dukkan su suna alakanta su da addini kuma haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum kuma Allah yace man yatawallahu minkum fa innahu minhum kuma tawalli ba dole sai ya zama da zuciya ba har a cikin aiki indai kai irin nasu shikenan ka zama daidai da su don haka mutane mu kiyaye irin wannan sannan kuma yana daga cikin abubuwa masu muni a wajen biki shine asarar kuɗi da kuma barnar kuɗi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi idaatul mal in aka zo irin wannan liqin waɗansu suna yi ta yanda ma sai an yaga kafin a liqa a nuna maka ba a mabukata waɗansu kuma sai su fito suna tafiya akan hanya sai mutum ya dauko kuɗi sai watsa sai wasu zo su tsinta wani ya fada a kwata a su ta ganin talakawa suna ta irin wannan su kuma suna jin daɗi wannan duka haramun ne sannan yana daga cikin abin da bai halatta ba idan aka zo a wurin biki ko na al'ada ne ko ba na al'ada ba ya zama wato an yi cakuduwa tsakanin maza da mata ta yadda wasu ma za ka sun riƙe hannayen juna waɗansu ma kamar yadda suke a ƙasashen larabawa har giya ma za a zo a raba kamar yadda albani ya faɗa cikin adabul zifaf za a zo a taru ana biki amma kuma a ranar wannan bikin har giya ma za a ce ina mai sha saboda kar ya ga ana biki kuma shi an hana shi abin da yake so sai a bashi abin da yake so to kaga duk wanda ya zo ya kawo irin wannan aka sabon Allah a cikin bikinsa to kar ya zo ya zargi kowa idan bikinsa ya zo ya rikici abinda zan faɗa na ƙarshe da zan yi shigo akan shi ne wani ya yi aure a ƙasar Saudi Arabia nake karantawa cewa ya zo yana tambayar malami ne fatawa malamin ya ce masa ai ka ji abinda kai ka jawo wa kanka ya je ne ya auri yarinya aka yi irin wannan shahuriyar amma ƙarshe ya zo ya sake ta a cikin kwanakinsu na honeymoon ko sati ma ba a yi ba abinda ya faru shi ne ya aure ta an yi wannan barnar kudin ya zo da ita airport za su tafi America a je a ci gaba da shantakewa sai ya ga wani ya zo wucewa ya mata sigina sun ɗanyi haka da hannu kuma tana tafiya tare da shi fa sun ɗanyi haka sai ya gane ashe akwai alaƙa tsakanin su sai ya shiru sai da aka koma gefe an tsaya suna cikin inda ake jira kafin a yi boarding a shiga jirgi ta ɗauki wayarta tana ɗan abin nan haka kawai sai ya ce yau ba ni wayarki ma an gani sai ya karɓa kawai sai ga chatin take da wancan yaro sai je ya samu waɗanda suke yin sanarwa akan in jirgi zai tashi ɗin nan a cikin airport wanda ya san irin wannan sai je ba su sanarwa irin yadda ake cigiya akan wane ana neman sai ya ɓata kowa ne sai je ba da sanarwa sai ce yana neman matarsa don Allah a bashi microphone ya faɗa da ya ɗauka a cikin duk mutane su kowa yana ji sai ce ina sanar da duk wanda yake cikin nan cewa ya saki matarsa saki uku a cikin last week haka ya faɗa wa mutane ya ba wannan abun ya zama abun kunya shine da yaje ya samu malamin kuma daga bawa yana da dama yace masa abinda kai a lokacin bikin ka shine Allah ya jarabe ka da shi haka mu kiyaye sai Allah ma ya kiyaye mu ihfazillah yahfazuk yana abinda lokaci zai bani dama mu fara kenan abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to Allah ya saka mu malin da alheri ko ga abinda na faɗa cikin mintoci 55 da malai ya amfani da su ya shiga mu kai ka ci da ma wata wani majalisi ne aka kulla na fatawa an fito da abubuwa a cikin waɗannan mintoci masu albarka abubuwa aka yi bayanin su da numfasawa irin ta masalan fiqh aka shigar da mu can aka shigar da mu can inda bai kamata mu shiga ba aka hana mu shiga to Allah ya saka da alkhairi kamar yadda na faɗa idan mun samu wasu malaman mu su zo za mu ba su dama su tsokaci takaitacce ko taliki kamar yadda ake faɗi da larabci ko da minti biyar biyar to a baya na akwai girgije-girgije abokin malam ne tare suka yi makaranta tare suke sannan kuma abubuwan su kusan da yawa sun tafi tare wato shi ma zan ce duk wanda bai san shi bai fita masallacin ba eh ai ne dai ko to shi ne Sheikhu Dr. Jamil Yusuf Zarewa zan ba shi minti biyar ya dan kakkara wasu abubuwa a takeice matuka da malai ya tattauna a kansu ni a matan baya nake da ita malai ya fara a cikin aminci ɗaya nake son ya gabatar ya yi ƙoƙarin bambanta mana wai akwai cin karo dama asali tsakanin al'ada da shari'a bambancin muke so a takeice matuka to daga nan kuma sai ya dora da abin da ya ga ya kamata ya dora amma a cikin minti biyar ni kuma dama ta yi kifa al'adar bismillah ainihin saurin sai su
sai an yi jaji su ne ko
wani da wani saboda
nisan wani kuma ga kamata kuma nan ne ya kamata
so بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنا فرقو شيني منا تايا دموامو مالا يوسف لوال يوسف مرنا سوانا أرواد أكا سامو تاوري منا تشي وبارك الله لك وبارك عليك ووجمع بينكما في خير Malam Mansur kamar yadda malam ya faɗa kusan aboki ne gaskiya duk da shekaru ko da ba a faɗa ba ba tsararrakin juna bane amma shekaran mu 20 tare daidai a irin wannan watan na August muka tafi Madina ina tafi ranar 31 ga watan August shi kuma yazo bayan sati daya ranar 7 ga watan September so shekaran mu 20 daidai tare mun yi digiri tare mun fara babbar diploma akan shari'a da siyasar shari'a sai ya bari daga baya karasa a Malaysia kuma cikin ikon Allah mun gama digiri tare masters dai akwai dan bambanci amma PhD ma duka 2015 muka kammala so Allah ya sa abubuwan mu da yawa sun tafi tare gaskiya wannan topic din da yayi gaskiya topic ne mai muhimmanci kuma yana buƙatar lokaci mai yawa amma dai kafin na je zuwa ga wancan malam yayi min tambaya bambanci tsakanin shari'a da kuma al'ada idan aka ce al'ada kamar yadda malamai suke faɗa shine
huwa ma kana maslahatuhu kubra dunyawiyya, wani shine al'ada, wani yana daga cikin tarifan mafi kyau wanda aka yi al'ada, mana duk abin da asalin dalilin da yasa ake yin sa shine saboda duniya. Idan ma akwai wani abu na lahira to zai zama tabani. Ita kuma ibada ko kuma shari'a su ne abubuwan da suke maka na maslahatu kubra ukhrawiyya, mana abinda asalin abin da yasa ake yin shi shine saboda lahira. So bambance tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu gaskiya yana da matukar mahimmanci a wajen karatu, musamman ɗaliban ahlus sunna da sauran suna khalti tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu, kuma khalti tsakanin su, cakudawa tsakanin su yana taimakawa wajen samun tadhiq wajen hukunce hukunce. Idan mun kalli lecture da Dr. Mansur Isa Yalwa za mu ga abubuwa da yawa da yayi bayani a cikin lecture sa, ya gina su ne akan ka'idar al-aslu fil ashiya al-ibaha. Saboda haka duk abin da ya zama asalin sa duniya ne, kamar yawancin harkokin aure, to zai zamanto cewa in ba a samu wani dalili ba zai zama halal ne. To wannan yana da matukar mahimmanci a bambance tsakanin su, duk abin da asalin sa ana yin shi ne dan duniya, to wannan al-aslu fi shi ne at-tawsi'a, duk abin da ba a samu dalili wanda ya haramta shi ba to yana nan a halal. Shi yasa wasu abubuwan mallan ya tafi akan halalcin su. Sannan su kuma abin da yake bangaren ibada, to shi kuma wanda yake so ya halatta ko ya tabbatar da shi shine yake buƙatar dalili. Al'ada kuma wanda ya haramta ne yake buƙatar dalili. Abu ɗaya zan yi taliki saboda mintunan da aka bani, maganar yin magana a waya da kuma kallo da malam Mansur ya yi bayani. Kusan su malaman da suke haramta magana asali shi kan shi kallon suna halatta ru'ya shar'iyya ne kawai. Saboda haka su ɗaya ne za ku zo ku zauna tare da muharraminta ya zamanto cewa za ka yi magana amma kowa yana ganin ka. To dan haka kamar irin su Saudiya da sauransu waɗanda suka haramta yin waya da mace, to hatta ganin nata ma su ɗaya ne haka. Akwai wanda ma muka yi aji ɗaya da shi har da malam Mansur ɗin, wani alƙali yana zahim yana cewa shi har ya auri matarsa ma bai taɓa ganin ta ba. To maganar game da maganar yin magana kuma shi ma gaskiya ina ga yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske ya zamanto an yi taƙayyidin sa sosai, saboda gaskiyar lamari mafasid matsaloli da suke faruwa suna da ɗimbin yawa yanzu. Zaka ga da musamman yanzu da ya zamanto maganar ba iya magana ba ce, tunda ana da waya Android za a yi amfani da hotunan juna a tura. To gaskiyar lamari maganar tana da matsaloli da yawa. Zaka ga misali idan aka yawaita magana za a koma ana yin zancen batsa da sauran abubuwa makamanta irin wannan. Saboda haka a taƙaice dai a fatawar Sheikh Ibn Jibrin gaskiyar lamari tana burge ni sosai a ɓangaren neman aure. Da aka tambaye shi game da neman aure yaya za a yi, ina ya kamata mutum ya kalla, sai Ibn Jibrin yake cewa tadharu laka fil malabisil adiyya tuqbilu alayka wa tudbiru alay. Yace in ka je neman aure in matar ta tashi ta zo maka a kayan da take zama a gida, tuqbilu alay ta zo ta gaba ka ganta, wa tudbiru alay kuma sannan sai kuma ta zo ta baya nan ma ka ganta. Wanda yawaita ganin yana iya jawo sharri. Haka nan yawaita hira a waya shi ma yana daga cikin abubuwa waɗanda su ma suna iya haifar da sharri. Akwai cikin rubututtukan da nayi, akwai rubutun da nayi mai suna ina ya kamata na kalla a cikin budurwata, na ɗan yi ƙarin bayani a cikin wannan littafin na manyan fitoyi akan aure saki da sauransu. Don haka a taƙaice ni abin da nake gani shine yana da kyau gaskiya ni yi ƙaidi, saboda yanzu matsaloli suna yawa kaga mace ta tana tura gabanta ga saurayinta ko tana tuna wani bangare na jikinta ga saurayinta ko kuma hirar ya zamanto ana yin zancen batsa waɗanda suke kaiwa zuwa ga abubuwan da Allah ya haramta saboda haka waɗannan mas'aloli ne gaskiya masu muhimmancin gaske kuma Allah ya saka wa da tamassul isa'il wa da alkhairi saboda gaskiya a dan karamin lokacin da ya tattauna mas'aloli masu muhimmancin gaske kuma ina fatan wani lokacin na daban Malam Bashir ko wani masallaci a Zaria a sake bawa da tamassul isa'il wa dama ta awadi zuwa uku yadda za a tattauna mas'alolin nan da kyau saboda yana yawan faruwa yanzu matsalar abu na karshe da zan faɗa shine akwai matsalar da yayi magana akan ta wace ka sabanin malamai tana yawan faruwa za ga yanzu kashi 95 na aure ba dan Allah ake yi ba saboda haka yanzu mutun zai fito yana neman aure sai ya zamanto cewa sai an sa mai rana sai wani wanda ya fi shi kuɗi sai ya fito sai a ce an fasa akwai wani ma da aka raina mai waye sai aka ce ya zagi kakanni wallahi kuma idan ka kalle shi ko da abin nan dan ya tsaya ka sa mai a baki wallahi ba zai tauna ba amma da wani mai kuɗi ya fito sai aka ce ya zagi kakannin sa sai aka fasa to kaga dole akwai buƙatar tattaunawa shin za a dawo mai da kuɗin sa ne gaba daya ko kuma wani bangare za a dawo masa da shi amma dai ni tuntun abin da nafi gamsuwa da shi cikin akwalin da Dr. Mansur ya kawo in dai ya zamanto cewa ba shi ne ya ce ya fasa ba har abin da aka cinye sai an dawo mai da shi wannan fatuwar ni ta gaskiya nafi gamsuwa da ita yawwa saboda ba laifinsa ba ne kuma wallahi yanzu yana faruwa mutanen mu Kanawa akwai wani ma sai da aka je daurin aure sai ya jiba da shi aka daura to kaga yanzu wannan ka ce abin da aka cinye ba za a dawo mai da shi ba babu maslaha ce Allah ya ba mu ci
kuna dai ganin abubuwa na ciki cewa akwai babban malaminmu kuma dan uwa yaya Dr. Kabir Abubakar Amin wanda aka fi sani da Asgar shi ma insha Allah ta'ala za mu ba shi mintuna 5 kafin nan sai mu karanta tambayoyi
ya zama akaba
sai kuma insha Allah ta'ala mu yi godiya sai a tashi insha Allah ta'ala alai ga tsawon bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yawwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Saboda karancin lokaci zan dira kawai zuwa kan ta'liqin ba tare da wasu muqaddimatu ba. Akwai wata mas'ala da malam ya ambata a cikin ababen da ya so ya magana akai amma ina da karancin lokaci ya sa ya batta ita ce batun daurin aure a masallaci ina ga yana da kyau ita ma a zaburar da ita a taso da ita dan aji ina take ina ta fuskanta idan mutum ya duba fatawoyin malaman wannan zamanin da ake dogara da fatawarsu su al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen al-Allama ibn Baz fatawa al-Nazlatud Da'ima da makamantansu za ka ga cewa suna fatawa da cewa al-aslu game da daurin aure a masallaci shine halas ne amma sun yi kaini da cewa ka a mai da shi ibada cewa dole sai an yi a masallaci ko kuma a yi tunanin yi a masallaci ya fi a sauran wurare falala da lada al-aslu kawai halas ne sannan kuma a tsorata kwarai daga mahadurat cakuɗe ne maza da mata yin hayaniya a masallaci wadda bata dace ba kamar hayaniyar maruka ko surutun mahalarta daurin auren ko datti da za a kawo masallaci ko harguwar raba abinci da sauransu wanda gaskiya kuma wannan din suna faruwa ya kamata mu gogarin kiyayewa idan mun kawo daurin auren masallaci musamman farman masallaci tana nan bata tashi ba dan an zo daurin aure wajibi ne mu nutsu mu ba abubuwan a hankali wannan kenan na farko na biyu ina ganin akwai su rumus na maganganu da su ne malam yayin tangine a kansu wadanda zan yi kokari in zakulo su daga cikin su tare da cewa malamin mu Dr. Jamil jazakumullahu khairan ya faɗo su daga ciki shine akwai sabbin zari'a dole sai an kula da katange kafafun barna a cikin waɗannan mu'amalolin da suke faruwa na kafin da lokaci da kuma bayan aure na biyu kuma shine israfi barnar dukiya akwai ababen da galibin su barna ne da kuma taklif daukar abin da yafi karfin arzikinka domin ka shiga yayi ko kai ma bikin ka shiga cikin lissafin bukukuwa mafiya shahara sai kuma koyi da kafirai wanda shine abin da yake trending a yanzu wadannan duka abubuwa ne dole sai an kiyaye su saddu zari'a kar a buɗe kafafun barna sannan a hana israfi a guje wa taklif fokar baka da kuma guje wa koyi da al'adu na kafirai musamman wanda yake da alaka da asalin addininsu to bayan wannan kuma ƙari akan maganar da Dr. Jamil ya faɗa gaskiya malam wannan mas'alar din da ta fi karfin awan biyu ni tunanin da nake yi za mu kokari mu samu wani forum da za a yi wata seminar da za a gayyaci malamai masana uku hudu biyar irin ka irin shi mu yi tunanin wasu biyu ko uku su zo su wuni suna wannan zancen kowa ya ba da bayanai masu gamsarwa saboda abubuwa ne wanda ta umu bi halbalwa bukukuwan duk mako ana yin su kuma kullum mutane sun kware wajen kokarin kirkiran sababbin hanyoyin barna ga ishna al'aulama globalization wato duk abin da wani ya hango ko ya gani ko ya karanta ko ya kalla a wani shirin bidiyo ko ta drama sai ya ce shi ma sai ya kwatanta da zarar ya yi wannan abin kuma shi kenan sai kowa ya ɗauka kafin ka an kara abubuwa da dama ga sanayin da suna faruwa yanzu sai a yi mako guda ana shagulgula da biki kala-kala tun daga na gabanin aure da ake ce ma pre-wedding events zuwa na bayan aure kuma duk a nan za a buɗe ƙofa sosai na faruwar barna iri daban-daban kaga kenan akwai buƙatar a tattauna su kuma a ba wa mutane shawarwari da mafita sannan kuma a yanke hanzarin wanda ba su sani ba abu na ƙarshe da zan faɗa shi ne godiya ga shi ɗan uwa Dr. Mansur Isa Yarwa wanda ya taso Takanas ta Bauchi ya iso wajen wannan biki Allah ya saka mashi alkhairi da shi da sauran ƴan uwa wanda suka zo daga garuruwa mabambanta ba shakka kamar yadda na faɗa da zaɓa gudun ɗaurin auren na ce wannan yana cewa Yusuf ko mutuwa ya sai an tare daga garuruwa saboda mutum ne na jama'a gaskiya yana daga cikin ɗalibai masu ƙoƙari ƙwarai nasibu kadhalik wannan ya alamta irin yadda ya iya hulɗa da mutane kuma yana da kyau dukkanin mu koya yadda ake hulɗa da al'umma hulɗa ta mutunci da hulɗa ta zumunta mai kyau ba kowa ne zai kirayi ɗaurin aure a wannan zamanin na ƙarancin amincin hanyoyi da ƙarancin zatul yad kaga mutane sun taho daga garuruwa mabambanta ba tare da yawan hidindumunsu wanda ce da malai fara cewa yana da hidima amma in tsallake ita Allah ya saka da alkhairi dukkan wanda suka taya aka samu success akan wannan hidima muna fata Allah ya saka musu alkhairi Allah kuma ya ba da zaman lafiya a wannan hidima da sauran wadanda aka yi malam ayyuhu ya tsaya da dama ni a malamin linguistics ne
Allah ya saka alkhairi akwai tambayoyi da aka rubuta sun zami ko da ya bi ne in karanta su a yi wasu kuma
hadin makala su kawai
wasu tambayoyin an amsa su a cikin karatu ko da ka ba bukatar amma kafin manta abu na farko
kamar yadda amala ya fada wato Dr. Asgar insha Allah ta'ala zani shirin da za a yi a shirin wata seminar da za a gayyato mutane kuma a dauki wannan mas'alolin na nawazibuz zawaj a dauke su tun daga neman har zuwa tarewa tabbatar aura a fayyace su a rarraba ma malaman da za a gayyato mawdu'ai kowa da mawdu'insa ya zo a gabatar insha Allah ta'ala muna fatan haka za a ci gaba da tattaunawa kan wannan insha Allah ta'ala sannan tambayar da aka rubuto mallam ita ce ya halasta yi mace ta sanar da wanda take so namiji a bayyana masa tunda an ce shi ya halasta ya bayyana mata
ina da zan roki alfarma wani ya amsa tambayoyi ne ko kai tunda baka yi ta aliki
ba kai mallam ni ai ba ni ba zan ni ne shugaban zama ai ba
mallam da ni da zan yi mata wannan shi zo ka amsa tambayoyi da amma mun saba sabawa mun ka saba a wani dan yi ta aliki
ai tambayoyin ba zan karanta su da yawa
yawa
na'am na'am bismillahir rahmanir rahim ya halatta idan ta ga mutumin kirki ne ta sanar da shi cewa tana son shi babu wata matsala saboda kamar yadda namiji ya halatta ya sanar da matar haka ita ma za ta iya sanar da shi asali hukuncin shari'a duk abinda aka halatta wa namiji ko aka wajabta masa indai ba samu wani dalili wanda ya bambanta su ba to duka hukuncin su dai ne Allah ne mafi sani
to aka na maka Allah wannan yake cewa ina ganin mallam da sai an juya mushi shi ya kamata ya ba shi wai bridal shower da aka ambata lura da cewa mata suke shin ya halarta wai mata ne zalla suke halarta wannan bridal shower da
me ake a ciki to shi ne
ni ba ban sani
sai ya faɗi me ake a ciki hafsar mu akan wannan mai takaitacce ne ai na ba da ka'ida na ce duk abin da a ciki haram ne ai innal halala bayyin wa innal harama bayyin to haramun ne idan ba za a iya cire shi ba sai a bar abin gaba daya haramta amma idan za a iya cire shi sai a fasa abin yanzu a ciki an je za a yi liyafa sai zama za a kawo giya za a hadu maza da mata sai aka ce to an fasa haduwa da maza da mata an fasa shan giya shikenan halatta a yi liyafa amma idan ya zama dole sai da wannan abin to haramun ne a yi gaba daya don haka kai da kace bridal shower me ake yi a ciki shine ba na ce maka halal ka je ka ce ni nace halal kuma gashi a ciki kai haram ba na ce maka haram ka ce na haramta abinda Allah ya halatta me zaka yi a ciki shine kawai
to wannan malamin
sai yanzu mushkilolin da suke faruwa wani lokacin zaka ga koda wasu abubuwan an ce iya mata ne maza ba za su gani ba saboda tsaraici to akwai hotuna wannan shine babban matsalar gaskiya za ga irin wannan mata ne za su fito za su sa kaya a bamu da sauransu to koda iya mata ne dole za ka samu ba za su taba irin wannan bikin ba tare da sun dau namijin da zai dau hotun su ba ko kuma ba tare da sun yi sharing a wasu groups ba to sai ya zamanto wannan sai ya zamanto akwai fitar da tsaraici wanda iya shi zai iya haramta ba
wannan dina ci yana ci suna ci tana ci nawazi kuma an taba gayyato a nan masallacin mun taba shirye wata muhadara da aka zo aka yi akan gwaje-gwaje da ake yi na kafin ayi aure an gayyato masanin harkar jini da gwaje-gwaje na asibiti ko profesa ne da kuma malamin addini suka zo suka yi to amma dai yayi tambayar a nan saboda ka a tafici mallam a bashi amsa dai ka gwaje-gwajen da ake
na'am
gwaje-gwajen da ake yi na jini kafin aure kamar genotype da abin da ya shafi sepsis anemia da makamantansu indai ga su nan
wannan duk zai shiga cikin ka'idojin shari'a irin su ka'idar ad-darar yudfa'u bi qadri al-imkan irin su addaru la yakunu qadiman, ma'ana ana tunkuda cuta gurgudan iyawa, sannan koda abi yana cutarwa ya dade, to wannan ba zai hana a hana shi ba. So kamar yanzu misali idan ka dauki genotype, idan AS da AS suka yi aure, za su yi auren sikila, wanda sikilan nan musamman mu a kasashen da ba a ci gaba ba galibin su mutuwa suke ko su rayu a wahale. To kaga akwai maslaha a cikin ya zamanto cewa an yi gwaji ta yadda idan jinin ku ya zama iri ɗaya AS da AS kada ku yi aure, wannan duk zai shiga karkashin maslaha ne. Kamar yadda Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa idan ka samu mas'ala sabuwa, in kana so ka gane hukuncinta, to ka dora ta a mizani. Idan ya zamanto cewa maslaha ce tsantsa ko maslaha ce mafi rinjaye, to hukuncinta zai zama wajibi ko mustahabi ko kuma mubah. Idan kuma abin ya zama banna ne tsantsa ko banna ne mafi rinjaye, to hukuncinsa zai zama makruhi ko ya zama haram. Saboda haka yanzu kaga genotype a kalla ba a kasara ba shine kace maslaha ce mafi rinjaye. Saboda haka in ya zama maslaha ne mafi rinjaye, kaga zai yawo tsakanin mandub ko kuma fard ko kuma ya zama mubah. Saboda yana daga cikin ka'idojin shari'a shine ash-shari'u la ya'muru illa bima maslahatu khalisa aw rajiha wala yanha illa amma mafsadatu khalisatun aw rajiha. A sultanul ulama Ali Yusuf bin Abdussalam, wanda ya rasu a shekara ta 660 a cikin littafin sa Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, yana cewa gaba ɗaya shari'ar musulunci idan kana so zaka iya mayar da ita ka'ida biyu, shine jalbul masalih da kuma dar'ul mafasid, mana jawo maslaha da kuma tunkuɗa banna. Idan kuma kaga dama ma yace gaba ɗaya shari'ar musulunci zaka iya dunkule ta a ka'ida ɗaya, shine jalbul masalih. Saboda haka shi yasa Imam Sa'di da kuma ɗalibinsa Ibn Uthaymeen suka fara bude littattafansu na qawaidul fiqhiyya da magana akan maslaha. Yace addinu mabniyun 'alal masalih, cewa an gina musulunci ne gaba ɗaya akan maslaha. Saboda haka duk abin da yake maslaha ne, to ana tabbatar da shi koda babu nassi qarara a kansa. Saboda me? Saboda kamar yadda malaman usul suka faɗa a babin qiyasi, musulunci yayi kula da gaba ɗaya jinsul masali. Allah ya ba mu dacewa.
Allah ya saka da alheri. Sai ga shi kai da kai na malam waɗanda suna nan zan karanta musu da miki kai wato shi Dr. Jami Yusuf Zahiwa hafizahullah, akwai littafin sa Jagoran Mai Wa'azi, kai wannan kana da bukatar shi da yawa masu wa'azi. Hukunce-hukuncen jinanen al'adar mata, wato haila da istihala da kuma jinin biki, fassara ce daga littafin Ashir Muhammad bin Salim Isaimi. Sai kuma littafi na uku shine manufofin shari'a musulunci, wato maqasidu shari'a al-islamiyya, shi ma wannan na malami. Sannan akwai fassara ahlani zuwa Hausa gashi da kuma wasu ta'alliƙoƙi. Sannan sai wannan kuma ka'idojin mu'amala da mutane guda 35, duk waɗannan da tafai suna nan a waje. Akwai fatoyin rabon gado guda 230, shi ma yana nan a waje insha Allah. Sai kuma muhimman fatoyi akan aure da saki da idda da cinikayya da kuma mu'amala guda 280. Sai kuma littafin fassarar littafin Ashbawi, matnul Ashbawi, shi ma yana nan a waje. Sai kuma littafin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga haihuwarsa zuwa ƙarshen yakin Badar, shi littafi na ɗaya ne, kaga za a samu wasu da za su tunda a Badar aka tsaya. Duka suna nan a waje, wanda yake da bukata insha Allah ta'ala sai ya je ya duba su insha Allah ta'ala. Bayan haka akwai abubuwa da yawa da ya kamata a gabatar, to amma dai dare ya yi kuma gaskiya an gaji. Saboda haka muna godiya ga dukkan abokanan arziki da ƴan uwa, akwai manyan baki da suke nan tebur, akwai manyan baki da suke ƙasa, iyayenmu da malamanmu, akwai wasu duk ba su samu waje ba a ƙasa suka zauna, wasu kuma saboda tawali'u
mun gansu duk muna musu addu'a Allah ya saka musu alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara zumunci ga manyan baki nan suna nan duka ga baki ne ba sai na ambaci sunan su ba duka suna nan a nan wajen Allah ya saka musu alkhairi Allah kai kuwa gida lafiya akwai man nura shugaba majalisar malamai na izala na zaria ya kira ni cewa yana gudan ya tafi wata daura bai samu dama halarta ba to shi ma muna fata Allah subhanahu wataala ya sa ya zo ya samu lada a wancan abu da yake gabatar ba sannan kuma na sa akwai liban wato shugaban majalisar malamai na izala babban liban nan shi ma bai samu dama halarta ba akwai abubuwa da yawa a yau na sai kaga baki dai dukkanin su muna musu fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah kai kowa gida lafiya ba sai na ambaci sunaye dai bayan dai ba godiya babba sosai sosai zuwa ga malam kamar yadda dokta ya ce yayi ta kanasta bauci ya ta huta nan
ina
ta Kano din
ina ta Kano din
amma ni malam shi ya amfani da asalin macirata ne
ya raba kafa
malam ya ce ha to ya tafi
ya raba kafa
na ji malam ya ce ya raba kafa to Allah ya saka Allah ya kai shi gida lafiya Allah ya tsare shi wannan zumunta kuma Allah subhanahu wataala ya bashi ladanta Allah subhanahu wataala ya sa masa a cikin ma'aunin sa Allah ya saka da alkhairi Allah ya kai kowa gida lafiya صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد قد دي بني من توانا تبارك بني توانا من تادا البسا ديكا ابوكم دا كي باكرم تشي توانا ونا تشي ابوكم نا دا 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 تشي ابوكم نا د